Ka sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 46 karkashin jagorancin mai shari'a Zubairu Inuwa, inda kotun ta dage saurarar wata shari'a zuwa ranar 15 ga watan 9 wato na wannan shekara kenan, a cikin wata kunshin tuhuma wanda 'yan sanda suka gurfanar da wasu matasa waɗanda suka haɗar da Hudu Shehu Zangon Bare-bari da Umar Sani da kuma Ahmad Ado, waɗanda ake zargin su da haɗa baki da kutsawa cikin gidan wani mutum suka yi amfani da muggan makamai, wato suka yi fashi da makami a wannan gida da ke unguwar Gandu. A cikin kayayyakin da suka ɗauka sun haɗar da wayoyin salula guda biyu da kuɗi naira 60,000. Sai dai mai gabatar da ƙara ya shaidawa kotun cewar laifin nasu ya saba da sashi na 6 a ba da sashi na 1 cikin baka biyu cikin baka a ba na kundin hukunta masu ta'ammali da muggan makamai. A mai sauraro, in kuna biye da mu a 'yan kwanakin nan, ana ta samun wato matasa da ake gurfanar da su waɗanda ake zargin su da laifuka na fashi da makami ta hanyar tare mutane su amfani da wukake wajen kwatar wayoyinsu da kuma haurawa gidajen mutane a amfani da miyagun makamai irin su adda da wuka wajen kwace wayoyin mutane, wanda kuma ana ta gurfanar da mutane musamman matasa akan irin waɗannan laifi. Wasu za ku ga 'yan ƙasa da shekaru 28 ne zuwa 30-32. Akan wannan ya sa muka tuntuɓi wato ɗalibi mai babban digiri a jami'ar Bayero a zangayar nazarin halayyar ɗan adam, Shu'aibu Lawan Matawalle, domin ya yi mana wato sharhi akan wannan batu na yanda ake samun yawaitar gurfanar da matasa a irin wannan laifuka na fashi da makami.
Assalamu alaikum. Malam Yusuf Nadabo, tambayar da ka fara yi shi ne me yasa matasa, ko kuma me yake jawo matasa suna amfani da makami, wuka ko adda ko makamancin haka wajen kwacen waya ko kuma haurawa gidan mutane su musu kwace ko su kwashe musu kaya irin su plasma da abin da ya shafi wannan? So ni a ya fahimta ta shi ne rashin aikin yi na matasa shi ne makasudin abin da yake jefa su na wannan hali da suke tsintar kansu, kuma ba komai ne ya jawo musu ba, lalaci da sakaci da rashin kula da tarbiyyar matasan shi ne ya kawo musu. Sannan kuma akwai abin da ake cewa individualism. Shi individualism yana nufin kamar kowa ya rayuwa shi kaɗai, ma'ana makoci baya kula da ɗan makocinsa, ko kuma in makoci ya yi wa ɗan makoci laifi sai ya hukunta shi, in ya hukunta shi sai ka ga kuma wata fitina ta zo ta biyo baya, ƙarshe makoci ya kai makocinsa police station, wanda kuma wannan tunanin ya kamata a ce an wuce da shi, ya kamata a ce a koma baya rayuwar da iyaye da kakanni suka yi na ɗan wane da ɗan wane duk ɗaya ne, ba wai rayuwar da ake yanzu in jifa ya faɗa kanka ya faɗa kan kowa ba. Wannan bagon tunani ne wanda ya saba da al'adarmu, kuma ya saba da addini, ya saba kuma da zamantakewa. Ya kamata mutane su yi haƙuri, su haƙura cewa ɗan wane ɗan makoci ne. In ɗan makoci ya yi ba daidai ba, makocinsa ya hukunta shi. In ya yi ba daidai ba a unguwa, gaba ɗaya a haɗu a hukunta shi. Kamar yanzu for example, in an kama yaro ya haura gidan makocinsa ya masa sata, a kama shi a hukunta shi. In aka hukunta shi zai zama izina ga wanda yake so yi nan gaba, saboda duka abin da yake ƙara asasa wannan masifar rashin hukunci. Inda ana yin hukunci yadda ya kamata a unguwanni, a hukumance, da za a samu sauƙin waɗannan abubuwan. Kuma a ɓangaren matasan su, matasa yanzu an shiga wani mataki na raina karamar sana'a da suke yi. Yanzu kwanaki last week ne satin da ya gabata naji kun yi shiri akan wani da yake saida dankali ya fara daga buhu daya yanzu yana iya samar da buhu 50. Kaga wannan shi ba zai iya yi shi kadai ba, ya samu matasa wanda yake taimakon rayuwar su wanda suke tallafa masa wajen tafiyar da kasuwancin su, kuma su ma za su sami abinda za su iya biya wa kansu bukata. Kuma dan bangane dangane da rayuwar matasan, zaka ga yaro a unguwa ba inda yake zuwa, yana rike waya da kai baka rike irinta, yana sa shaddar da kai baka sa irinta, so kuma ba inda yake zuwa, sai dai da ranar ya sha baccin sa da daddare kuma lokacin ya fita sun je sun hada gan na yan uwan su matasa, saboda kuma a unguwanni suke yi. Zaka ga da yawa matasa su yan unguwa su suke aikata laifi a unguwar su, saboda su ne suka san sirrin unguwa, su suka san sirrin gidan kowa, so daga baya sai kaga kuma an zo an sami wannan rashin tarbiya na fashi da makami ko kuma kwace ko makamancin haka. So kuma inda za a yi hukunci wanda ya dace, to da wasu ma ba za su yi sha'awayi ba, saboda in mutum ya aikata sai a ce ai dan wane ne, saboda haka a duba zamantakewa, a duba kaza, a in ba a yin hukunci kullun abin ake kara assasa faruwar shi. Okay, hanyar da za a bi a magance su matasan su nemi abin yi, akwai kananin sana'o'i da ake yi. Kaga yanzu zaka ga mata suna sawa a status din su, suna placing order, alawar madara, gullisuwa, shadda da sauransu suna sawa a status din su, saboda ba za su bar status din su ya tafi haka kawai ba. Wannan status din sun maida shi kamar kasuwar su. Zaka ga mutane wanda suke da sha'awa suna siya, su ma matasan za su iya yin sana'a haka ta da ƙasa da 5,000 haka, su dinga sai da data suna dako da sauransu, saboda yanzu da yawa matasa suna naɗe hannunsu ne cewa sun yi degree ko sun yi NCE ko sun yi diploma, ba za su yi aiki ba. Ba za su yi ƙaramar sana'a ba. Suna jira sai gwamnati ta ba su aikin yi, kuma inda za su gane cewa kafin gwamnati ta ba su aikin yin su fara yin wani abu kafin lokacin, su ma su zama masu ba da aiki, ba kai ka zama wanda ake ba aiki ba. Kullum ya kamata a ce tunanin matasa ya canza daga waɗanda za a ba aiki, su zama masu ba da aikin, ba su a zama waɗanda za a ba da aikin ba. Saboda yanzu duniya ta ci gaba, kowa yana zama entrepreneur ne a kan kanshi, so shi ne ci gaba, shi ne yake ƙara haɓaka tattalin arziki. Kuma a ɗaya ɓangaren da ka yi tambaya ka ce kamar su sarakunan gargajiya wanne gudunmawa za su bada, yana da kyau akwai gudunmawa da za su bada na sa ido a kan al'umma, suwaye suke shige suwaye suke fice, in ba ko ya zo an san wane ne ya zo. Kaga a lokacin baya shekara 40-50 baya ta wuce, in ba ko ya shigo gari kafin ya je masaukinsa ko kuma masaukin da aka bashi, sai ya fara zuwa gidan mai gari ko gidan mai unguwa ya gabatar da kansa shine wane ya zo, ƙarshen ta ma mai unguwa ko dagaci shine zai bashi masauki. Wanda kuma yanzu haka ya canza, sai kaga mutum ya zo ya sai gida a unguwa, ya zo yana ginawa ko kuma ya sai fili, ba wanda ya san ya zo, shi mai unguwa bai san shi ba, dagaci bai san shi ba, hakimi bai san shi ba. Ya kamata a ce a ƙara sa ido wajen kula da shige da fitan al'umma, tunda in ka duba za ka ga a unguwanni da yawa hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko kowa an san shi, kuma ba su san shi ba za ka ga limamin unguwa, na'ibi, to tunda duk a masallaci ɗaya ake ana tare ana sallah, kowa ya san kowa. In mutum ya yi kwana ɗaya biyu baya nan za a tambaya ina wane yake, kwana biyu ba gan shi ba. Ko kuma in mutum ya rasa sallah yau gobe ya rasa, za a ce wane ko baya gari ne. To ya kamata a ce a dinga sa ido wajen shige da fitan mutane. In za a bawa mutum haya a san wa za a bawa, a dawo da sarakunan gargajiya darajarsu da mutuncinsu, tunda a baya yadda ake girmama su ake mutunta su kamar abin ya ɗarragu haka sosai. Sai kaga tunda zai iya zama raini kawai mai unguwa ko dagaci ya ga mutum ya zo kawai yana gini a unguwarsa, bai san ko wane ne ba, bai san ina ya fito ba.
So ai bu lawan matawalle kenan. Ɗalibi mai yin babban digiri a jami'ar Bayero a zangayar nazarin halayyar dan Adam. Ni kuma sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 48.